الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 قوات المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دايا دبي حدود 30 وان دي 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 دا 20 قوات قوما شكرة دبو بيو دا شابكوين kamar yanda muka saba duk sati a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha dake cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano mukan hadu domin gabatar da karatu a cikin littafin Al-Imanu bil Yawmil Akhir wallafar babban malami Dr. Muhammad Aliyu Aliyu As-Sallabi hafizahullah na'am ya Aliyu Muhammad Muhammad ko Muhammad 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 din ne so biyayya Dr. Aliyu Muhammad Muhammad Sallabi wannan kuma shine darasin mu na 29 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta alama cikin alamomin tashin alkiyama ta 20 wato tsawaita gine-gine ko dogwayen gine-gine da kuma ainihin wato kuyanga ta haifi uwar gijiyarta da kuma bayanin da malamai suka yi a karkashin wannan gaba da kuma yawan kashe-kashe ma'ana yawan haraj zubar da jini da zai yawaita wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sannan akwai taqarubuz zaman wato zamani zai zamanto ya matso dab da dab kamar yanda shi ma malamai suka faɗa ko dai ainihin wato taqarubuz zaman alhissi ko almanawi shi ma duk kamar yanda muka karanta a satin da ya wuce sannan akwai taqarubul aswaq wato kusantar kasuwanni shi ma akwai maganganu wajen guda uku da muka karanta a satin da ya gabata game da me ake nufi da taqarubul aswaq wato kasuwanni su zamanto sun kusanci juna sannan daga ciki akwai bayyana shirka a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sannan bayyanar alfasha iri daban-daban da abin da ya shafi yanke zumunci da kuma mummunar makwabtaka wannan duk alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sannan akwai ainihin wato tsofaffi su dinga kokarin maida kansu samari ta hanyar rine furfuransu da ainihin wato bakin fenti domin su ba sa son shekarun ko ba sa son tsufa lokacin da shi ma aka ga irin wannan alamomin dattawa ba sa son tsufa to wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sannan akwai rowa ko kuma kauro domin sun ce rowa tana wato tafi sauki sama da ashuhu domin albukhul da ashuhu akwai bambanci to ashuhu shine bahaushe yake cewa kauro an fahimta wato mutum wanda yake da ashuhu shine wanda za ka ga wato shi dama ba zai baka nasa ba kamar yanda wasu suka fassara amma shi yana son naka wasu kuma suka ce ash-shahihu shine wanda shi ba zai ci nasa ba kuma kai ma haushi yake ji in kana cin naka zai ga kafiya kashe kuɗi da yawa kafiya kaza to wannan shine ash-shahihu don haka yawaitar irin waɗannan a cikin al'umma shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Kuma anan muka tsaya satin da ya gabata, akwai kafaratut tijara, wato shine kusan gabar da zamu tashi akai ko. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala kafaratut tijara, wato yawan kasuwanci, wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Wanda yawaitar kasuwanci alama ce ta ainihin yanda mutane suke kokarin neman kuɗi, wasu a jahohinsu, wasu a wasu jahohin, wasu su bar kasashensu da sauransu, yanda ba a damuwa da addini, wato damuwa da neman kuɗi da kasuwanci da saye da sayarwa, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa idza tabai'atun bil aina, har zuwa ƙarshen hadithin. Kaga dai yana nuna cewa alama cikin alamomin tashin alkiyama, za ga mutane ba su damuwa wajen kokarin me addinin su yake ciki, ko ya za su fahimci addini, ya za su bi Allah madaukakin sarki. Ba nan ne mutane suka fi mai da hankali ba, ba nan ne mutane suka fi ainihin wato ba da lokacin su ba, a'a, wajen abin da ya shafi hada-hada ta kasuwanci da dangoginta. Wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Kuma kaga babu mamaki, tunda kasuwanni sun matso, sun zamanto dab da jama'a, da kila sai mutum yayi tafiya mai dan tsawo kafin ya tada kasuwa ko kan yaje siyayya. Yanzu kuma kamar yanda muka karanta satin da ya wuce, kasuwa ko ina kana fitowa kofar gidanka ma duk ga shaguna da kantina da sauransu. To wannan yawaitar kasuwancin ko yawaitar kasuwannin yana nuna yawaitar kasuwancin. Da haka kaga wancan zai iya zaman taqarubul aswaq, yana da alaka da kasaratu tijara, domin da an samu kasuwanni sun yawaita, to yan kasuwa ma za su yawa kenan. Domin yawaitar yan kasuwan shi ke bukatar da a samu kasuwannin da yawa. To yawaitar kasuwannin da yawaitar kasuwancin duk alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Kasaratu zalazil, abu na 30 ko ainihin wato alama ta 30 shine kasaratu zalazil, wato yawan girgizar kasa. Wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, girgizar kasa. Girgizar kasa kuma an dade ana yin ta, zaka ji wani lokaci tana taba wasu kasashe. Kuma za ka ga duk lokacin da aka yi ta, akan samu mace-mace da rushewar gine-gine da masana'antu da abubuwa irin wannan. Duk za ka ga saboda abu ne wanda za a samu kasa ta bude gidaje da yawa, ka ji an ce gida sama da 100 kaza ya fada cikin kasa shikenan, da mutane da sauransu. To duk lokacin da ka ga, domin dama dukkan abubuwan da suke kusa ta Allah madaukakin sarki, to in duniya ta kusa tashi su za a yi ta yi. To shi yasa bala'i da musiba kuma zai ta sauko wa mutane. Tunda kuma kullacin da muka fara, za a ga laifuffuka ne kala-kala ake ta faɗa cewa idan mutane suka durfafi irin waɗannan laifuffukan, to an cimma ko kuma an kai lokacin da alamomin tashin alkiyama suke bayyana. To lokacin da laifuffuka suka yi yawa, kuma lokaci ne da wannan laifuffukan suna fusata Allah madaukakin sarki, to kuma Allah ta'ala zai dinga saukarwa mutane da ibtila'o'i kala daban-daban. Abin da ya shafi gobara ne, abin da ya shafi ambaliyar ruwa ne, abin da ya shafi girgizar kasa, duk zaka dinga samun irin wannan. Da aka kasaratu zalazil, yawan girgizar kasa, shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Ya zamanto ba abu bane wanda an yi shi sau ɗaya kuma sai an manta a sake jin cewa a wata kasa an yi girgizar kasa. A zaka dinga jin dai kana bibiyar labarai, zaka dinga jin ana yawan yi, an yi a kasa kaza an rasa rayuka da dukiyoyi, an sake yi a guri kaza an ranya hasarar rayuka da dukiyoyi. To duk wannan girgizar kasar, ko da yake masana za su fito su yi ta bayanan su cewa ga abin da ya jawo, ga abin da ya jawo, amma mu a matsayinmu na musulmi da muka yi imani da waɗannan alamomi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisai ingantattu, duk ba za mu yi mamaki ba, dan annabinmu ya gaya mana cewa in muka ga haka alama ce ta karatowar tashin alkiyama. Da haka akwai girgizar kasa cikin alamomin tashin alkiyama. Zuhurul khasf wal madh wal qadh, bayyanar al khasf da al madh da kuma al qadh. Al khasf shine kisfewa a cikin kasa, kamar yanda Allah ta'ala ya yi wa Qarun, wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, kasa ta bude kawai a ga mutum kasa ta haɗe shi. Kamar yanda na ambata a bayanin da ya gabaci wannan, idan laifuffuka suka yi yawa, to bala'i'ika kuma za su yi yawa. Da haka cikin alamomin tashin alkiyama akwai al-khasf, shine ka ji kasa ta tsage, mutane sun rufta ciki. Wannan kuma ba Allah madaukakin sarki ya yi wa Qarun irin wannan. To irin wannan abin da aka yi wa Qarun cikin alamomin tashin alkiyama, za ka dinga jin irin wannan. Kamar yanda wasu shekaru in kun tuna a Chile ne, ko Chile, su ma in kun tuna an yi ta fada wasu sun zo kasa ta yanke da su ana ta tunanin maya za a dinga kai musu abinci za su yi rai ba za su yi rai ba ya akai ya akai akai kawai kasa ta tsage ta bude kawai mutane suka afka ciki ana da waya da su ana tunanin kafin network kafin wayoyin su abinan charging ya kare kaza kaza a wannan lokacin an yi ta maganganu a kafofin watsa labarai to zaka yi ta jin wannan in dai kana bibiya zaka yi ta samu irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaji an fara cewa kasa tana budewa ta hadi mutane ba bude kasa a sa mutum ba bayan ya mutu a'a kawai a ga kasa ta dare wasu mutane sun rufta ciki to wannan shi ake kira da al-khasfu bayyanar wannan al-khasfu din alama ce cikin alamomin tashin alkiyama al-mashu alama cikin alamomin tashin alkiyama akwai al-mashu al-mashu shine shafe halittar mutum ta dan adam ta koma ta wata dabba kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi wa wasu cikin banu Isra'il in ka koma cikin suratul baqara cikin suratul al-a'raf Allah madaukakin sarki di yayi bayanin yanda ya juyar da suffofin wasu da halittar su ta mutane suka koma ta burrai da al-hanzir da sauransu da kuma suratul ma'ida da Allah madaukakin sarki yayi bayanin irin waɗannan abubuwa cewa yayi wa wasu al'ummomi sakamakon saba wa dokokinsa da kangarewa ainihin wato dokokinsa ya jarabce su ta hanyar maida halittun su aka shafe halittar su a matsayin su na mutane suka koma burrai kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan burrai ba su bane da inda kaga buri ka dinga tunanin ko al-hanzir ka dinga tunanin wayancan mutane cikin banu Isra'ila ne tun kafin a kisfe ko ai al-masku ga banu Isra'il to dama can akwai wannan halittun na aladu ko al-hanzir da ainihin wato burrai da aka wayancan na asalin suna nan wayannan su kuma sakamakon irin laifuffuka da suka aikata Allah madaukakin sarki shafi halittar su shi yasa ehe kunu qiradatan khasiin daga cikin suratul baqara kenan a cikin suratul al-a'raf Allah madaukakin sarki ya sake maimaita haka sannan cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya sake ainihin wato bayanin yanda yayi irin wannan al-mashu din to kaga a karkashin al-mashu din nan malamai sun yi magana akan al-mashu wasu suka ce wato hakikatan cikin alamomin tashin alkiyama shine al-mashu wasu kuma suka ce al-mashu al-qalbi shi za a yi musu ma'ana zuciyar za a shafe su dinga dabi'u da al'adu irin na dabbobi su dinga dabi'u da al'adu irin na burrai irin na al-hanzir da aladu shine maskun da za a yi musu wasu kuma suka ce a bar yanda al-mashu din nan take haka ne kawai shafe su za a yi kila Allah ta'ala ya maida su wasu halittu kaskantattu cikin halittun Allah ya maida su wasu dabbobi wannan al-mashu din shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda zai bayyana cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tashi duniya dan haka akwai al-mashu ina fata an gane kaga wannan wasu suka yi karin bayani suka ce wa'inda Allah ta'ala zai jarabta da wa'innan musibo na al-khasfu da al-mashu da al-qasfu wasu wato az-zanadiqa wal-qadariyya kamar yanda ka koma wasu malaman sun yi bayani sun ce zindikai shine mutumin da za a ga mutanen da suke bayyanar da imanin su suke boye kafircin su su ake kira zanadika to duk lokacin da irin wayannan suka yawaita cikin al'umma da kuma masu musun kaddara suka bayyana a cikin al'umma to akwai yuwar wannan alama ita kuma ta bayyana dan haka zuhurul khasf al-khasfu shine kasa ta bude mutane su nitse ciki al-mashu shine shafe halittar su ta mutane ta koma halitta ta dabbobi kamar burrai da ire-iren su al-qanfu shima kamar yanda aka yi wa mutanen annabi Lut jifa da duwatsu ayo wa mutane ruwan duwatsu an fahimta faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id to ire-iren waɗannan su ma akwai za a sake dawowa wannan al'ummar an yi wa mutanen annabi Lutu al-qadhfu aka yi musu ruwan duwatsu kamar yanda aka yi wa ashabul fil tsairan ababil to wannan kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama na irin waɗannan bala'ikan za su dinga afkowa za a samu wani yankin kaji sun samu ainihin ibtila'i da bala'i na al-qasfu
wani guraren kuma kaji al-masfu wani gurin kaji al-qazfu duk gaba daya bayyanar waɗannan abubuwan ka dinga jin su musamman yanzu da yake akwai rediyoyi da kafofin yada labarai da nan da nan abu ya faru a wata nahiya za ka ji labari to in kana bibiyar labari ka fara jin irin waɗannan suna faruwa a wasu bangarori na duniya alama ce cikin alamomin tashin al-kiyama Allah ya ciye alama ta 32 zahabu salihin karewar mutanen kirki karewar mutanen kirki a dinga barin diddigan tsiya kaga mutane marasa amfani mutanen da sun zama virus a cikin al'umma kuma Allah ya tsawaita musu rai kaga nagartattu wayanda in suka yi tsawon rai nagartar su za ta amfani mutane sai ga Allah ta'ala ya dauke shi a cikin gida a cikin family ko kuma a cikin ainihin wato gari ko a cikin wata local government ko a cikin wani state sai ga Allah madaukakin sarki ya dauke wani salihin bawa wanda rayuwarsa tana amfanar da al'umma to duk lokacin da kaga ana dauki daidai wa salihan bayi Allah madaukakin sarki yana dauke su daya bayan daya alama ce cikin alamomin tashin alkiyama domin an ce dama ba za a tashi alkiyama ba sai duk nagartattu an dauke su to da haka duk lokacin da kake ganin manyan mutane masu mutunci manyan mutane masu amfani a addini masu amfani a al'umma kaga suna ta mutuwa to wannan shi ma ana nuna maka cewa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama alama ce cikin alamomin tashin alkiyama zahabu salihin karewar salihai karewar nagartattu karewar bayin Allah na kwarai to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama irtifa'ul asafil alama ta 44 daukakar kaskantattu kaskantattun mutane su zama su ne madaukaka kaga an samu juyi kenan kaskantattun mutane waɗanda ba kowa bane ba su da asali kyakkyawa ba su da wani tarihi mai kyau kuma a waye gari su ne manya to duk lokacin da kaga ana samun irtifa'ul asafil kaskantattu suna zamantowa madaukaka suna zamantowa jagorori suna zama shugabanni alama ce cikin alamomin tashin alkiyama dama mun karanta a baya idza usnira al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duyyat al-amana fantadhir as-sa'a aka ce kaifa idza'atuha yace idza usnira al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a in kaga an fara jingina al'amari ga waɗanda ba su cancance shi ba to ka saurari tashin alkiyama da aka daga cikin alamomin tashin alkiyama yan uwa akwai irtifa'ul asafil ka karanta tarihi na duniya zaka ji yanzu zaka ga duk inda kake karanta in ka karanta zaka ga duk manyan shugabannin kasashe na duniya galibi zaka ga al-asafil amma sun zamanto su ne masu fada a ji su ne masu madafin iko su ne manyan masu kuɗi waɗanda suke juya duniya al-asafil to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama a madadin jagorori su zama nagartattu su zama salihan bayi su zama masu takawa sai ga haka sun haka sai ga wani ja'ili wani wanda bai san kansa ba ma ballanta na ya san ka sai zamanto su ne kuma suke fada aji su ne waɗanda suke suwane su ne suwane su ne suwane to ɗaukakar kaskantattun mutane alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wato in kuna karantar waɗannan alamomin to za ku ga gaskiyar magana kaman a cikin su ake da yawan su za ka ga kawai a cikin su ake alama ta 34 at-tahiyatu lil ma'arifa baka sallama sai ga wanda ka sani wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sai ka biyo layi har ka wuce saboda ba wanda ka sani ba wanda za ka yi wa magana in ka ka ce assalamu alaikum ko mutane ne duk wa'in in ka kai sallama kila ka san mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin su amma in ka zo ka tarar da jama'a suna zaune baka san su ba ko ka haɗu da wasu rukunin mutane waɗanda ba wanda ka sani a cikin su sai ka wuce sai su wuce saboda gaisuwa wannan tahiyya wanda musulunci ya zo mana da ita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun so junanku in nuna muku abinda za ku yi ku kaurace junanku afshu salamu bainakum ku yada sallama a tsakaninku alaman arabta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda baka sani ba har aka gaya mana adabu salam ladubban sallama aka ce idan mutum yana kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya a ƙasa sallama idan mutum yana tafiya a ƙasa shi zai yi wa waɗanda ya tarar a zaune sallama idan mutane ƴan kaɗan suka taho su za su yi wa mutane da yawa sallama idan babba da karami suka taho karami shi zai fara yi wa babba sallama duk sai da musulunci ya koyar da mu adabu salam. To amma karshe duk wannan alkhairan da ke kunshi a cikin yiwa junan mu sallama, mu dinga yiwa junan mu addu'o'i da fatan alkhairi. Har annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sallama yace inda za mu yi sallama da kai yanzu mu fita ta nan wannan kofar, ka sake fita ta can zaka dauki takalman ka, ni ma na dauki na ta nan, muka sake haduwa mu sake yin sallama. To wannan sallama duk da muhimmancin ta da hadisai ingantattu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin al'umma su akan yin sallama, amma ta tare da haka cikin alamomin tashin alkiyama ba za ka yi sallama ba sai ka san mutane. Shine ma'ana at-tahiyatu lil ma'rifa, ay la yudliqu as-salam illa ala man ya'rifu, ko la yudliqu as-salam illa ala man ya'rifu, ba za ka dinga jin yana sallama ba sai ga wanda ya sani. In yazo guri yana tare ya gagga mutane a zauna kawai, shi ma sai ya saba guri ya zauna saboda ba wanda ya sani. In kaga ya zo yayi sallama an gaisa da shi an yi musafa ko wanda ya sani a gurin. To duk lokacin da kaga an irin waɗannan abubuwa suna gudana, ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, ya zama ba ma yi wa junan mu sallama sai mun san juna. Amma in ganka ka ganni ka wuce in wuce, tare da cewa ina da yakini ni musulmi ne kai musulmi ne. Ba mu alkhairin nan namu hadu da juna, salamu alaikum wa alaikum assalam, babu kuma abin da yake ta arha. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau an talqa akaka bi wajhin dalik, karkare ni aikin alkhairi. Wato shi aikin alkhairi yana da wani abu, karbar shi ake bukata. Duk lokacin da Allah ta'ala ya karba kuma ya sa, wannan shine silar shigarka aljanna, Allah baya canzawa. Wani lokaci kana kallon wani babban aiki wanda shine zai kai ka aljanna, kuma kila Allah ya rubuta ba shine zai kai ka aljanna ba, ba sallarka ba ce kila za ta yi sanadiyar kai ka aljanna, ba azuminka ba ne, ba karatun alqur'ani kila sallama ce za ta kai ka aljanna. Da kai sallaman nan wa dan uwanka Allah ya karba, domin karbar ita ce matsala. Da kake zuwa ka tare amma mu tare a masallaci mu yi sallah, addu'a muke da fatan Allah ya karba, ya karba bai karba ba wallahi ta'ala a'lam. To dan haka shi yasa manzo Allah ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, karkare ni aikin alkhairi komai kankantar sa, walau an talqa akaka bi wajhin dalik, ko da ku hadu da dan uwanka ne ya ga fuskarka, dan uwanka ka dauka wanda ka sani, dan uwanka kana daukan hadisin ya dauka kana nufin dan uwanka na jini. An gaya ma al-muslim akhul muslim, wannan ukhuwa islamiyyar ita ake so ta kullo, kuma daga cikin hanyar kullota akwai wa juna sallama. To zai zamanto cikin alamomin tashin alkiyama wannan sallama za ta zama ba a yi sai an sani, sai ka san mutum ko ya san ka. Alama ta 35, iltimasul ilmi inda al-asagir, neman ilimi wajen kaskantattu. Wannan gabata iltimasul ilmi inda al-asagir, malamai sun yi mata maganganu da dama. Wasu suka ce neman ilimi wajen masu amfani da ra'ayi ba hujja, wasu suka ce neman ilimi a wajen ma'abota bid'a, ya zamanto mutane suna zuwa wajen yan bid'a koyan ilimi. Wasu kuma suka ce iltimasul ilmi inda al-asagir shine neman ilimi wajen yara, tare da cewa akwai manyan mutane, akwai dattawa wanda ga ilimi, ga khibra, ga gogewa a karatun, amma za a koma wajen neman ilimi wajen yan yara. Wasu kuma suka ce a'a, neman ilimi wajen wanda ba kitabu ba sunna, domin in dai mutum zaka koyi karatu a wajensa kuma zai ilmantar da kai alkitabu wa sunna, ko yaro ne babba ne. Ina fatan gani. Da haka duk sun yi musu wannan ta'arifat din, suka ce iltimasul ilm, daga ƙarshen duniya za a dinga neman ilimi, ko ne kace wajen yara ko wajen kaskantattun mutane waɗanda ba su bane suke da cancanta da ahaliya na a nemi ilimi a wajensu. Za su faɗa maka san zuciya, za su gaya ma san ransu, kuma gashi sun tara ɗalibai a gabansu suna karantar da su. To duk lokacin da ga mutane suna zuwa neman ilimi wajen wanda zai zamanto ra'ayi zai dinga faɗa, ba ilimi zai koyar da su ba, to wannan shine al-asagir din, kaga kaskantattu kenan waɗanda ba su cancanta ba. Wasu kuma suka ce ahlul bid'a, neman ilimi wajen ma'abota bid'a, mutumin da yake yana yin bid'a, yana kiran mutane zuwa ga bid'a, yana daurewa bid'a gindi, kuma za a ga jama'a sun kewaye shi, an taru ana neman ilimi a wajensa. Wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, domin ka'idar neman ilimi ana neman sa ne daga waɗanda suke ma'abotansa. kuma al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dhaka waswasa shayatin kama yanda Imam Shafi yake fara yace wato ainihin wato al-ilmu shine al-kitabu was sunna dan haka duk abin da ba wannan ba to ya zama waswasu shayatin kullu al-ulumi siwa al-qur'ani mushkilatun illa al-fiqh wa al-ahadith fi ad-din dukkan wani ilimi yana tattara a cikin al-qur'ani da kuma fiqhun al-qur'ani da kuma sunna da fiqhun sunna to dan haka duk malamin da ya zamanto yana kushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma kaji yana ma watsi da hadisan bai yarda da hadisan ba yace hadisai kawai bai yarda da su ba kuma duk zaka ga ana kiran sa malami kuma yana da almajiri yana zuwa karatu wajen sa yan fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun ko kuma wanda zaka zo ga hadisi ya inganta karara yace to malaman fiqh kuma ba haka suka ce ba kamar wani bawan Allah wani malami dattijo wanda ya sha malikiya ya koshi irin karatun mu na zaure idan ka zo ka sa bulugul marab ana karatu in aka zo wani hadisi yace shi wuyan wannan malamin kenan kaga ya saba Abu Muhammad kaji ka san waye Abu Muhammad mai risala sai shi wuya ta da shi wannan malamin kenan kaga ya saba ma Abu Muhammad ba Abu Muhammad bane ya saba hadisin a shi wuyan wannan malamin sai ya kawo hadisin da ya saba Abu Muhammad ina fata an gane to kaga waɗannan abubuwan za ka ga mutum ga hadisi ya tabbata kar ko yace kafu maliku ilimi ne shi ma Imam Malikun da bai faɗi wannan hadisin ba ya faɗi wannan matsalar ka fi shi ilimi to duk lokacin da ya zamanto ana neman ilimi ko dai wasu malaman kuma suka ce al-asagir shine wanda kwata-kwata yanzu ya fara karatu amma ya zama Imam Maliku a cikin ungosu sabir duk wanda ya ganshi sai anakallahu akramakallahu duk wannan title din ya cika man kwakwalwa in a islamiya ne kuma yara suna tabbata suna cewa sheikh ko suna cewa mai ya sai bi ko wani abu mai kama da haka dan haka kawai shi yana ganin yayi karatu to kenan duk lokacin da kaga mutun yana bada fatawa manyan masaloli da manyan malamai sai an zauna an yi research an tuntubi juna kafin a fitar amma yanzu nan yana zaune cikin sakal sai ka ji ya saki fatawa tawani saluni amma dunal arsh shi ma da ya sha kwaya sosai ya nuna kwaya ta gaya masa yana da karatu kawai da ya zauna cikin almajiran su sai saluni amma dunal arsh daga al-arsh abin da yayo kasan kana da tambaya kai daga al-arsh zuwa sama dai wannan shi ma ya san abuna amma dunal arsh saluni amma dunal arsh aka ce aka samu wani dalibi mai iya tambaya yace Allah gafarta mana yace waye farkon wannan zamanin da ya fara yi wa annabi adam aski sai aka dauko hankici sai gumi abba yamta to kaga iltimasul ilmi inda al-asagir kenan bai nuna da karatun ba amma shi gaskiyar magana ya daina bin malamai akwai manyan malamai da ya kamata in zaka nemi karatu akwai funun za ka ga da malaman mu na zauri suna da wani abu in ka zo da littafi zai ce bai iya ba kana ganin sa da nadi da abin nan ana ta zuwa karatu a wajen sa amma fanni suna da wannan abin nan specialization din sa daban wani kawai faqihi ne in ka zo da tafsir sai ce gaskiya bai iya ba wani kuma za ka ganshi nahawi ne kawai abin da ya shafi nahawu da lugha abubuwan da suka shafi wannan in ka zo masa da shi wannan yana kishingidan nan zai dinga zazzago maka ka'idojin nahawu a cikin gidan ka kawo masa tun daga abin da ya shafi zuhudi ne alburda daga nan haka kai shu'ara'ul jahiliya da muqama yana gincirawa sai ya duba ba zai fassara ma amma kana zuwa da fiqh sai ce ayya yanzu na taba zuwa wajen wani malami babban malami naje da mukhtasar yace ayya ban kware ba yace sauka ɗaya ne masa zan maimaita malamin mai rasu kaji ba ya fa soke littafi ina zuwa farko yace menene nace mukhtasar yace ayya ban kware ba kaji amana ta ilimi ban kware yace nayi sauka na dawo gida irin karatu irin na da yazo ya dan tara guziya kuma komawa kafin ya koma Allah ya wa malamin su rasuwa yace amma ina baka shawara ka samu malami wanda ya san shi sosai ku yi karatu a wajensa. Za a ga wannan lokacin yake ba mu labari, yake cewa in ka je kasan Zaria lokacin in ka zo akwai wanda za ka ji an ce malam wane mai lirabi, to shi fa ba lirabi ka zo ba zai ma. A wani kuma za ka ji an ce malam wane mai risala, duk abin da ya haura risala zai ce ma bai yi ba. Za ka zo ne tun daga kawa'idi akhdari ishmawi ibnu ashir ibnu rushd qurtubi iziya kana zuwa risala shi an zo sidratul muntaha, daga nan sai kuma ka kara gaba ya ce shi iya karatun sa ke. To tunda aka samu al'amura sun juya haga mutane suna kankanba, mutum bai kai ba ya dinga dake tsaye akai dan larabcin sa bai wuce cikin cokali ba, amma ya dinga ganin duk baya shakka ko wani littafi ka kawo zai fassara maka. To lokacin duk da kaga an fara samun irin wayannan yan tikifan mutanen, to wannan yana daga cikin irtifa'ul al'a wato iltimasul ilmi inda al-asagir, iltimasul ilmi inda al-asagir. Da aka diyan da ka fassara ko kace al-asagir sune wayanda karatun nasu bai nuna ba amma sun malantar da kansu, ko kace irtifa'ul asagir ga manya waɗanda suna da gogewa, wani ya sauke littafin ya saukar da mutane, wannan shi kuma yanzu ya fara karatun in ma ya sauka sau ɗaya ya saukar. Shi yasa za ka ko karatun Qur'ani za ka yi ka samu alarammin da ya goge ya rubuta ya yi kaza ya kaza ka yi logogin Al-Qur'ani da saukin haddace zai baka su cikin sauki. Wata rana ina zaune kusa da wani alaramma sai aka karanta wallahu ya'simuka minan nas, yace su uku ne dattijo ne yana zaune kawai yana ta karasa a kasar din radio ne, ni kuma na sa kasar yana kusa da ni, ana cewa wallahu ya'simuka, yace su uku ne, ya'simuka ya'simuni ya'simukum, yace sun kare kaji. To kuka samu wanda shi ma yanzu yake yin haddar kace a wajen zaka shi ma yau shi ya fahimci Qur'anin ballanta na ya fahimta da kai, amma wannan ya haddace ya bi shi ya bi shi ya kai ya komo ya haddatar da wasu kace zaka je kai karatu ka san zaka samu abin cikin sauki, ya san logogin ya san kwana-kwanai ya san guraren da suke da kaza. Haka a sauran littafai ma za a ga wani ya sauke littafin ya maimaita shi, musamman karatu irin na da za a ga ba a sauke littafi sau daya in ka sauke sai ka koma. Kuma ga karatu irin na zauri, littafin da kake yi yanzu sai ka samu a zauren wajen mutum biyar suna yin su, inda ka jiya yau gobe wani zai jiya wani yayi inda kuma za ka yi yau, lokacin da ka sauke littafin wani ya sa shi muraji'a ake taima. To yanzu duk ba irin wannan zaurukan yawanci sun yi rauni, kuma matasa duk an kaurace irin wannan zaurukan, kawai mutum ya je dan yi abu nan, wani kuma ma kawai kulliya zai shiga, in ya shiga ya fito kawai ya zama malami, wani kuma legal zai je ya yi diploma ya fito shikenan kawai shi ma ya daina karatu ya zama malami, wani kuma zuwa zai yi arabic a UK shikenan da ya ji ta'al kaza yana dan jin larabci ana dan zama ana hira da shi ya daina makaranta. To fa zama zai yi ya zauna ya dinga karantar da mutane, banda kuma yanzu yara kanana da yaro ya yi sauka a islamiya shi ma ya zama ya sai yanzu nan zaka dinga jin wa atainahu al-hukuma sabiya. Wata rana wani malami ya ce ya zo zai wuce ta wata islamiya kawai sai ya ji ana karanta ahalali, ya ji an yi wata irin fasara kai ya rasa ya zai, kuma ga malamin malam an ba attention yara sun nutsu, sai ce kawai sai wata basira sai ta zo mai ya ce bari ya nemi shugaban makarantar, sai ya zo ya kira shi ya ce algafata malam da Allah ina dan magana. Da yanzu sai ce da Allah shugaban makarantar da nake tambaya ya ce aini ne shi fa mai katobarar da ake so a gyara ma ashe shi ne shugaban makarantar. Haka shi ma wani tara yara wa atainahu al-hukuma sabiya ne ba shine wa atainahu al-hukuma sabiya, ya ta karkare jijiyoyin yanzu sun tashi yana ta sabiya. Da ya sauka ya je walade na ya daina karatu, ana ba shi aji da yara shikenan shi fa ya shi ma malami ne, duk inda yara sai gashi sannan ya zai bi sannan kaza shikenan fa ya malance fa tintini fa. To wayannan duk suna daga cikin iltimasul ilmi inda al-asagir, inda za a dinga irin wannan digirgiran da karatu. To shi yasa zaka dinga jin a kafofin watsa labarai ne a tafsirai da azumi zaka yi ta jin abubuwa mala abubuwan ban mamaki. Yanzu wata bayan Allah da take wani tafsiri a gidan radio ban sani ba ko kuna jin kai Al-Qur'ani yana shan wahala a hannun bayan Allah. kuma wallahi mala akwai lokacin da na halarci wata rufe wata musabaka ashe a lokacin ita ce kuma za ta yi jawabi akan tarbiya a gurin yan makarantun boko ne bangaren yan mata makarantun boko sai aka shirya musu musabaka alqur'ani to lokacin rufewar sai aka zo alƙalan wajen su hudu ne ko su biyar kowanne zai da aka yi bayanin sai aka ce wannan yayi musabaka ta kasa yayi na kaza ya je ta duniya wanda ake yi a Saudiya yayi ainihin wato musabaka yayi na daya akwai wanda ya je shi kuma Dubai yayi na biyu akwai wanda ya je ta kasa yayi na daya duk aka yi ta faɗan su akwai kuma wanda shi kuma an gayyato shi shine wanda ya fara fita musabaka ina jin ko a Kano ne yayi na daya akwai wanda kuma aka ce ya ba wani report wani gwani yana gurin shi ma wajen su su biyar yanzu saboda Allah kai yanzu in aka ce kai bayani a cikin irin wannan akan Qur'ani ai sai dai in dinga jawo ma'anar in ce kamar yanda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani sai in faɗi ma'anar da Hausa amma wallahi mala haka kowa sai dai ga anya haka ta dinga cetawa ba kamar yanda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani sai ka ji kawai ta keto aya to wannan dai yana cikin iltimasul ilmi inda al-asagir to inda irin wannan yana faruwa to fantadir sa'a ka saurari tashin alkiyama alama ta 10:36 zuhurul kasiyatil ariyat wannan ba sai an yi bayani ba kiliya hannun dama zuhurul kasiyatil ariyat bayyanar mata al-kasiyat sun sa kaya al-ariyat amma tsirara suke bayyanar mata al-kasiyatul ariyat al-ma'ilatul mumilat ru'usuhunna ka'asli matil bukhtil ma'ila la yajidna rihal janna wa inna rihaha la yujabu min masirati kaza wa kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayyanar mata waɗanda sun sanya tufafi amma tsirara suke saboda tufafin la yusmin wala yughni min ju ko dai tufafin yayi sharashara ko kuma tufafin ya kama jiki dukkan wani siffa ta jikinta na tudun jikinta ya fito ya nuna yanayin taswirar jikinta wajen kiba ko rashin kiba kowa ya san irin yanda tufafin yake a yanzu har annabi sallallahu alaihi wasallam yace il'anuhunna fa innahunna mal'unat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace sinfani min ahli an-nar lam arahuma mun fadi daya a can baya yace akwai wani sinfi biyu ɗan wuta ne amma ban gansu ba saboda basu bayyana ba a zamanin sa lam arahuma daga ciki akwai jami'ai waɗanda suke gwamnati azzaliman gwamnati ko kuma azzalimar gwamnati ta dauki wasu jami'ai da za su dinga bata kariya akan zalunci al-a'wanu zalama kasaratu shurda a'wanu zalama mun karanta a can baya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai gansu ba amma an tabbatar masa wannan sunfin yan wuta ne sannan daga cikin sunfin yace nisa'un kasiyat za ka ga mata kasiyatun ariyat ana sanya tufafi dan ya rufe jiki ya rufe tsiraici wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya faɗi iya gurin da ya halatta mace ta bari a waje ya kuma faɗi irin wayanda ya halatta su ga adam mace yace mata su rufe jikin su gaba daya wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula yace kar ku dinga tabarruji shiga ta tsiraici ta fitsara da rashin kunya irin shiga ta fitsara da rashin kunya irin ta jahiliyyar farko to yanzu back to square one an koma jahiliyyar farko an koma jahiliyya tsiriya muraran ita ake yi da sunan ci gaba da wayewa iyaye suna nan a raye hukumomi suna nan a raye akwai malamai a cikin al'umma amma ga kuma yanayi ya zo nisa'ul kasiyat ariyat ko dai tufafin ya zamanto bai da kaurin da zai rufe jiki ko kuma yana da kaurin amma an yi dinkin da zai bayyanar da mafatin guraren fitintunu gurare masu jan hankali ga mutane
da gudunmawar celoli ta gudunmawarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ma'ilat karkatattu al-mumilat, masu kuma karkato da mutane, su da masu baude sun karkace kuma suna kokarin karkato da wasu. Wannan ga kuma karkashin wannan hadisin zaka ji tafsiri kala kala da malamai suka yi game da wannan, amma duk gaba ɗaya maganganun suna koma zuwa ga shiga ta tsiraici da za a dinga yi. Akwai tufafin da mace ko a cikin gidanta, yarinya ko a cikin gidansu, in dai uba ya san me yake ba zai bata ta sa wani kayan ba. Kuma wannan yana daga cikin abin da ya jawo zinace-zinace da fyaɗe suka yi yawa a cikin al'umma. Wannan shigar banza da mata suke yi, mutum ya sayo yarsa kaya amma irin ɗinkin da ta ga dama shi za ce, kuma za ta sanya kayan a gaban iyayenta ta fito. Akwai kayan da sai an yi dancing yake sawuwa, akwai kayan da sai an taru, akwai rigar da sai fa an zo an takure mutum biyu ne suke sata. Zip din dama akwai mai jan zip din daban, akwai siket din da ana tsalle haka ake ai ana jan sai haka yake shiga. Zaka yi ta gani kuma ga sunayen su nan kala 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 kala, su madin kaji sun sani. Wa alaikum assalam. Zan zo kansu. Dan haka a kasiyatin ariyat, duk gaba ɗaya da ni da ku muna daga cikin waɗanda za mu zama eye witness akan al-kasiyatul ariyat. Ɗinke-ɗinken ka samu celoli za su yi ta gaya ma sunayensu kala-kala. Dunkuna ne waɗanda suke na bayyanar da fitintunu da motsar da sha'awa, wanda duk yana daga cikin abubuwan da musulunci ya hana. Allah ta'ala ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, shine fuska da hannu ko suka ce da kafa. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, haka ake so ta rufe tun daga kololuwar kanta har kasa. Aka ce kansu bayyanar da adansu sai ga wasu nau'o'in mutane guda goma sha biyu. Illa li bu'ulatihinna wa aba'ihinna, haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kawo. To ga su nan yanzu sun yawaita, hasali ma za ka iya cewa kusan 80% ko sama da haka na ɗinke-ɗinken mata, kuma yanzu har da manyan mata, kusan duk irin wannan ne. Shi yasa yanzu kar ka yi mamaki dan wa ya yi lalata da ƙanwarsa. Duk yana daga cikin irin wannan. Shi yasa na gaya ma akwai shigar da har a cikin gida yarinya ta sa wallahi hadari ne, in iyaye sun san abin da ake ciki a yanzu hadari ne. Duk da cewa daga ita sai yayyinta da ƙannanta take kewayawa a cikinsu, ai muna ta jin abubuwan da suke faruwa ana ta ji. Kuma wannan shigar ta tsanaici ta ba da gudunmawa 100% game da lalata da ta yi yawa na abin da ya shafi alfasha ta zina. To yanzu abin ba ma mata ba, yanzu su ma adan tsokar hadda maza. Hadda maza. Sanya ɗamammun kaya, sanya ɗamammiyar riga, mutum ya nuna ƙwanji. Inda zai nuna ƙwanjin kuma ya ƙi ya nuna. Sa 'yar riga, mutum yana sunkuyawa, ƙugunsa ya fito. Haka zai je masallaci, haka zai dinga tafiya, haka zai abubuwa ga su nan. Duk gaba ɗaya waɗannan abubuwan duk suna cikin alamomin tashin alkiyama. A yana daga cikin koyi da sunnonin waɗanda suka gabata. Ku sunna Yahudu da Nasara, yana jin nayi wannan bayanin a can baya. Suturun musuma. To da haka waɗannan duk suna daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Da haka ya zama wajibi akan iyaye domin a karan farko su amana tana hannunsu. Sannan malamai, sannan hukumomi, wannan wajibi ne a haɗa hannu, sannan da kuma wayar da kansu kansu celoli din. Laifi kan laifi, ga kama yarinya a gwada,
ko da yake an ce yanzu abun yayi sauki suna zuwa da measurement din su su zo da abun nan a gwada Allah ya kiyaye sidqu ru'yal mu'min daga cikin alamomin tashin alkiyama shine mu'mini yayi mafarki kuma ya zama gaskiya wato gaskiyar mafarkin mu'mini mu'mini zai yi mafarki ya ce kaza zai faru kuma kaza ya faru a mafarkin sai a nuna masa wani abu da zai faru ko wani abu cikin abubuwan da ke faruwa kuma ga in ya bada labari abin yana faruwa kamar yanda ya mafarki to duk lokacin da shi ma aka samu wannan ruqyar mu'min ta zamanto ta gaskiya wato ta dinga dacewa da abin da ya mafarkin to wannan ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ta cikin alamomin tashin alkiyama kasratul kitaba wa intisharuha yawaitan lati tafai marasa amfani wallafe wallafe wa intisharuha da watsuwarsu da mujallu da takaddu da jaridu rubutu saboda babu hisabi a maganar da mutum zai rubuta baya tunanin hisabi da aka rubuce rubuce za su yawa marasa amfani masu gurbata aqida masu gurbata tarbiya ga sunan iri iri daban-daban yawaitar alkitaba rubutu maimakon a yawaitar rubutu mai amfani rubutu da ya shafi addini rubutun wata mas'ala ta addini a fito da ita a yi sharhi a yi bayani da Hausa ko da Turanci ko da wani yaran dan a isarwa mutane sakon da ke karkashin wata aya ko wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane kawai mutum zai dauka yayi wani rubutu dan ya kawo rudu cikin mutane ko ya lalata tarbiyar matasa to wannan yawaitar rubuce rubuce da kuma yaduwar su ta yanda yanzu da ka danna Google za ai tawatsu maka abubuwa zaka sha mamaki zaka sha mamaki to ga su raidan ai shine dillin taban da aka rubuta ne da raidan gingoro shi ma ka duba duk shi yana ciki raidan gingoro ka je wajen likita ma tana jin abin nan kuma kana mata bayani ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi amma wala Allah yace zuciyar ta biyu a makarantu in ka shiga za ka staff room in lokacin nan yayin zaka je ka tarar sun kunna to waɗannan yaduwar waɗannan abubuwan da alamomi ne na tashin alkiyama at-tahawun bis sunan allati raghaba fiha al-islam alama ta 49 wulakanta sunnonin da musulunci ya kwadaitar da ayi su irin su sunnar gemu din nan irin su aswaki sunnoni ne wanda musulunci ya kwadaitar da yin su amma za ka ga ana sakaci ana wasa da su at-tahawun bis sunan allati raghaba fiha al-islam sunnoni ne da musulunci ya kwadaitar yanke farcen nan yanzu ka duba hannun matasa da dama zai ga an bar farata ko mutun yanke duka sai ya bar wani guda daya al-qaza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ma ka kalli kawunan matasa zaka yi ta gani at-tahawun bis sunan allati raghaba fiha al-islam aswakin nan yanzu za ka ga yanzu kaga dai aswaki in kaga dawa ba sai ka siya ba ga bushoyi nan din da ka kaba haka riya za ka yi aswaki ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kwadaitar akan aswaki an tambaye na Aisha tace abinda annabi yake fara yi aswaki in ya shigo gida da daddare tace in za a kwanta bacci suna ajiye masa ruwan alwala da aswaki in ya tashi da daddare farkon abinda yake yi ya shusufahu biswak yace laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli salatin ko inda kulli wudu'in annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da yayi na karshe daga shi bai kare yi ba ya bar duniya aswaki hadisin nan na Aisha domin ta ce yana gama aswaki tace bai taba yin aswaki mai kyau bakin sa ya fita fes ba kamar wannan aswakin yana gamawa yace fir rafiqil aala fir rafiqil aala fir rafiqil aala amma yanzu sai brush da makilin kuma kaga su ba sauki gashi khafiful ma'mal saukin dauka malan aswaki a cikin yajjaka a cikin aljihu zaka da in kai ina yawo da brush da makilin ai sai a tuhuma hankalinka an ce inda kulli wudu'in ko inda kulli sala amma yanzu wani sai sati sai wata wani ma kai ma ba ma ya aswaki shi sa mata kullun complaints suke game da tsamin bakin mazajen su ba a su waki wani kofuro su ma bayan akwai wanda tace wallahi da dabara ta siyo makilin ta siyo masa makilin da brush wani lokaci sai ta dan matsa tace gashi ko zaka je ka abin nan da tsaki wani lokaci yake zuwa yi ka ka san wannan wallahi tana hakuri sosai shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda approach mutum yana magana da kai amma wallahi dauriya kake wani ma sai ka je ka sha miza grip saboda kashe shaki ainihin wato jams an abin nan tattare da shi bakin ba dadin shaka kuma ba abin da ya mazafi to kaga wannan sunna ce fa ta annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmancin ta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yayi na karshe ya bar duniya amma yanzu ta dauro a masallacin ne yanzu aka ce za a tada sallah ma a kulli salatin din nan kila har mai karatun ba za a same shi da asuwakin mu to duk lokacin da kaga at-tahawun bi sunan allati ragaba fiha al-islam to wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin al-qiyama wannan na ba ku misalin guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunnonin fidira guda biyar a wani hadisin ya faɗi guda goma daga ciki akwai kokkofe gashin baki akwai barin gemu cika shi akwai yanke farce akwai tsige gashin hammata akwai aske gashin mara wanda waɗannan abubuwan suna cikin sunanin fidira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wayannan fidira ne fidiratan lati fadaran nasu alaiha ba sai mutum ya je makaranta ba kawai yanayinsa kawai in ya tashi zai ji kawai ya kamata ya yanke farce kai ya kamata ya cire gashin hammatarsa ya kamata ya yi asuwaki ya kamata ya yi kaza sunanin fidira har malamai suka ce duk sati mutum ya yi wannan in ba iko duk sati biyu ƙarshe suka ce kar mutum ya yi kwana 42 waɗannan sunanin fidira ɗin amma yanzu wani gashin hammatarsa yana nan yayi bam wani gashin mararsa wani gashin nan dai to duk wannan as-sunanin lati ragaba fiha al-islam kaga mutane abubuwan da musulunci ya kwadaitar saboda suna ganin ba a wajabta yi ba suna zarewa ba a yi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da daidai ana zarewa ba a yin su to wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin al-qiyama alama ta 40 intifaqul ahilla wata ka ganshi ya fito kato a dinga kai wannan wallahi ba yau ya fito ba kuma yau ya fito kaji kuma wata alama intifaqul ahilla jaririn wata da sai ana gashin sai wanda Allah ya sa yana da kwarin ido sai wanda Allah ta'ala ya nife shi ya gani cikin mutane 20 kila zaka iya samu da mutum biyu ko uku ba su so gani ragowar a dinga gashin nan ta karkashin ka za a yi nuna mutum ba lalle ya gani ba amma yanzu sai ganshi ya fito kwale ne da an ce gashi nan har ma a dinga cewa kai an ya ko wannan da yau ne kai wannan wallahi da ganin su kila wajen kwanan su biyu to kaji abun tashin alamomin tashin alkiyama hawata sun shafe shi intifaqul ahilla shi sa an ka duba tafsirun intifaqul ahilla bi anna zalika ibaratun an kibaril hilal hina dulu'ihi amma huwa mu'tadun fi awwal ash-shahr فيرى وهو ابن ليلى كانه ابن ليلتين ما لا yake cewa intifaqul ahilla shine wato girman jaririn wata lokacin fitowar sa ga wato sabanin yanda aka saba a al'ada a farkon wata da aka sai ka ganshi kwanan sa daya amma kaman kwanan sa biyu to duk lokacin da kuga an kama irin wannan yanayi na jaririn wata ya fito amma kaman ba na yau ba to wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama alama ta 41 kasratul kadhi wa adamu tathabbut fi naqal al akhbar yawan ƙarya da rashin tabbatarwa wajen ruwaito labari ba tabbat ba tathabbut Allah ta'ala ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko fatathabbatu a wata qira'a an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin to yanzu na dama nawa ake fadawa al-kasratul kadhib yawan ƙarya ƙarya ta yawa cikin mutane saboda an ce lokaci ne na demokradiya kowa yana da akwai freedom of speech komai mutum ya ga dama kawai ya faɗa yana da freedom din wato yancin faɗar albarkacin baki da kowa zaka iya jin an shigo cikin gidan radio an keta shi an ci mutuncin sa akwai yanci kasratul kadhib kuma wani abun ba tabbas ƙarya ne wani abun kai kace mutum an kulla daki da shi akai in yana bada labarin ayo gwamnan da aka ce kaza kaza matarsa kai kace lokacin da za a yi yana gurin in kaje yana bada labari with certainty mutum zaka dinga jin yana bada labarin abinda baya nan akai maimakon mu koyi ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin a kowa yana da ta cewa kowa kafaratul kadhib ta fuskar addini ƙarya ta yawa saboda kowa malami ne a addini kowa zai iya tsoma bakinsa ya ce haka ne ko ba haka bane ya halatta ya haramta ba tabbas haka kawai zai ka dinga jin magana tana yawo ai an ce kaza 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 kuma ka dinga jin magana kamar wutar daji ta yadu ko ina ai kaza 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 yanzu kuma ga social network hanya mafi sauki ta yada ƙarya fabricated abubuwa yanzu suna nan ana ta yada su a waya kuma wani hadda wani da bai bayi ne banza da wofi a ce maka in baka ya wannan test din in baka yada wa mutum hudu ba ko mutum goma akwai ibtila'i da alkaba'i da zai wado maka kaji ba ƙarya ce ba aka zunzurutun ƙarya in hadisi ne za a ga rubabban hadisi ne wani ma mawdu'i ne malamai tun sama da shekaru 100 ruwa sun gama magana akan raunin wannan hadisin ko rashin ingancin amma an ce ka yada bayanin da ke ciki in kuma baka yada ba ka sani to yanzu daga cikin illolin social network akwai wannan gabar kasratul kadhib wa adamut tathabbut fi laqal al akhbar akwai wanda sai ya turo in ka ce masa wannan magana ta tabbata wallahi ban ma karanta ba ni ma turo mun akai na tura kaji dan Allah wani sai karshen in ya duba yaga an ce wallahi in baka tura ba amma wannan barazanar in baka tura ba you will know dan haka shi ma kawai ba tare da ya karanta ya fahimci me abun kawai sai ya ce tutura wa mutane ita tutura in ka dan tura ka ce ya ingancin wannan sai ya ce wallahi ni ma kawai dai turo mun akai na tura to wa'annan yanzu duk suna daga cikin alamomin tashin alkiyama jita-jita ta yawa la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madina yanzu al-irja da sunan siyasa da sunan demokradiya ya yawa cikin mutane leman yana zaune wani ko aji bai taba zama ba amma yake dinga jin yana manya-manyan maganganu abinda ya shafi gwamnati kai kace da shi ake rufe kofa a tattauna ayi kaza ayi kaza ko kuma kai kace wani wahayi ake masa bayan an je an tattauna ana yi mai wahayin cewa ga abin da aka ce kuma ka dinga jin mutum wani haddaran tsuwa to waɗannan abubuwan suna daga cikin alamomin tashin alkiyama kasratul kadhib yawaita ƙarya da kuma adamut tathabbut ai Allah ya ba mu kaida ya ce fa tathabbatu ko fa tabayyanu in ja'akum fasiqun bin ai an ce wani kaza 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 to kanka yadda kanka ga ya wani bididdigi haka Allah yace me yasa Allah ta'ala yace abu su kansu masu yan bakan da suke shigowa gidan radio sau nawa zaka ji mutun yazo yace ai mai afuwa ƙaryayi har ma dan jarida kai amai ka lashe yace eh fatasabbatu ka bididdigi ka tabbatar haka ne me yasa Allah yace an tusibu qauman bi jahala kar ku afkawo wasu mutane bisa jahilci bisa rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin da haka cikin alamomin tashin alkiyama akwai kasratul kadhib wa adamu tathabbut fi naqal al akhbar alama ta 42 saura minti da to lokaci yayi to da na so yau mu gama kananan alamomin tashin alkiyaman nan to amma insha Allah sati mai zuwa ina ganin zamu iya gamawa har ma mu shiga wani wata gaba da insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da aka yi
cewa in fa ba ta ne shin wannan malam ne shi ma da wannan zai hada da kafirai su da shi da wannan duniya ko kuma su shi da wannan media da kuma wasu labarai sai kamar da suke so dai gudana shi an yi masa wannan ita wasa ne da wannan magana ko kuma dai ba a dace shi ba sannan da take tabi da shi malam masu mata mawuyayi mata mai suna sakarar da wannan karatu shi za a yi shi ne za a yi shi ne suke zuwa
to. Yes. شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السلام عليكم. تنبيه تفركو ارتفاع العصافل لو ككر كسكنتتو لينا دقتكي ندام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكين أبوان ديفا لا idan mutane suka bar Allah madaukakin sarki Allah ta'ala zai sallada makiya akan su saboda haka daga cikin sulda maimakon ya zamanto jagoranci kamar yanda aka sani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da khalifofin nan daula ta musulunci ita ce take gudanar da duniya amma yanzu an waye gari ta bangaren tattalin arziki ta bangaren siyasa ta bangaren karfin soja ta bangaren media da fada aji da sauran abubuwa duk waɗannan social media din nan su Facebook din nan da ire-iren su duk za a ga daga can suke da haka wannan duk yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma sahabbai suke cewa to lokacin da zamu zamanto kafirai sun maida mu kaman abinci a gaban mayunwata wato waɗanda suke akushi a gaban mayunwata har suke cewa ya rasulullahi shin za hakan zai faru ne saboda ba musulmi ba su da yawa yace bal antum kathirun kuna da yawa sai dai yawan ku kaman kun fakkoji ka gusai sayil haka manzo Allah yace ka gusai sayil kaman irin an yi ruwa din nan irin sosuwar masara da irin sosososan nan na soyoyo da waye duk da takaddu da ruwa yake tattaruwa din nan yace haka za ku zama da haka kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani cikin alamomin tashin alkiyama yake cewa sahabbai suke tambayar sa yanzu hakan zai faru wa finas salihun akwai muta wancan azzalazil din sahabbai sun tambaye Annabi game da girgiza da za a yi shin za a yi wannan zai dinga faruwa a al'umma ka bayan wa finas salihun manzo Allah yace na'am idza kathura al khabar yace alaikwa idan laifuka da fasadi yayyawa hakan zai yi da haka wannan zai iya shiga karkashin irtifaul asafin din zai iya shiga ya kamata a ce duniya gaba ɗaya yanzu a hannun al'umman musulmi a ce musulunci ne yake gudana yake jagorancin duniya ba ainihin akasin haka ba da haka laifukan da aka suka zamanto suka yi yawa sai Allah ta'ala ya maida dama zuwa gare su da haka a bangaren abin da ya shafi duniya wannan zaka iya sashi a nan sannan mu kuma a bangaren nahiyoyin mu da kasashen mu shi ma duk wannan misalin zai iya shiga ina fata an gane wallahi ta'ala alam sannan game da halartar ƴan uwa mata kamar yanda sun sha tambaya gaskiya ina ganin ana ce musu kofa abu da take ba ma wannan karatun ne yau ba ana karatutuka da yawa yawanci sun fi sanin cewa ana barin gurin abu da karatutukan malamin mu Sheikh Malam Aminu Daurawa amma kusan duk ana yin karatu ranar Litinin na abinda Malam Idris shi ma kaga duk gurin nan ba rufe shi ake ba duk dama guri ne da ake so saƙon ya isa zuwa ga kowa da haka muna ma son su kansu ƴan uwa mata ko iyaye mata su dinga halarta saboda wasu saƙonnin kai tsaye yanzu kamar yau da aka yi magana kasiyatun ariyat kaga abin da ya shafe su duk da cewa ya shafi maza din amma dai kai tsaye magana ta su ce saboda haka halartar gurare irin waɗannan nasu yana da matukar muhimmanci kuma na san gurin na abu da yake sannan ranar talata ma akwai malamin mu Malam Adamu kan karofi shi ma yana karatu a nan gurin sannan shi kansa Malam Aminu Daurawa in ya dawo tafsir din sa ana yi ranar Laraba sannan kuma ga wannan karatun da haka ba wani matsala insha Allah in ma ana ganin ko ana zuwa a tarar da gurin a rufe in Allah da za a gyara ta yanda in sun zo za su iya zuwa su shiga kuma dama akwai sama shi ma yana da yalwa guri ne da za su iya sauraron karatu akwai sifiku da komai a sama insha Allah wallahu ta'ala alam akwai sanarwa da nake so na bayar kada insha Allah akwai lecture da za a gabatar gobe a masallacin Ammar bin Yasir wancan da yake Hausawa dan Fulani wanda Dr. Abdullahi Gadan Kaya zai gabatar da wannan lecture din tsakanin magariba zuwa isha da aka an ce a sanar da ƴan uwa mu ma karatun mu na Haddul Masail na shirin akhbari da muke yi ranar Asabar insha Allah gobe babu saboda wancan lecture din dan a samu halarta din Allah ta'ala ya bada ikon halarta insha Allah السلام عليكم